Assalamu alaikum masu saurare da fatan mun sami ku cikin koshin lafiya. Shin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamma na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa da mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshi na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta alfa radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fagi tare da ni Amina Bahari Auna. A duk ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. A yau 1 ga watan Fabrairu na shekarar 2022 za mu ci gaba da magana ne akan dawo da koyar da ayyukan hannu a cikin jadawalin karatun makarantar sakandare. Da karin bayani wakiliyar sashen Hausa ta samu tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan wannan batu sai a kasance tare da shirin yau da gobe. Za mu koma zauren tattaunawar mu a birnin tarayya Abuja inda wakiliyar sashen Hausa Halima Abdulra'uf ta tuntubi masu ruwa da tsaki akan yiwuwar dawo da tsarin koyar da ayyukan hannu a jadawalin makarantar sakandare.
To baba, ya kake ganin za iya aiwatar da tsarin nan na koyar da sana'o'i daga sama zuwa ga gundumomi na jahohi, tabbatar da cewa an muhimmantar da ka koyi sana'a koda kana karatun boko?
Ya inda suka faɗa abu ne muhimmi ba ma a jahohi na Arewa ba, gaskiya da kasa gaba daya, amma misali a jahohin Arewa nan mu abin ya fi shafa na wato ilimi na sana'a da ya kamata a koya. Ni bayani cewa alhamdulillah mu a Kano ya kamata sauran gwamnatoci su zo su ga me muke yi a irin su Aliko Dangote Skill Application Center, su ga me za su iya gani daga ciki wanda yake zai ba su sha'awa za su je su da jihohin su. Don kamar yadda nace muna da fanni har guda 20 ɗiki, kuma in kika je yanzu za ki ga malaman mu maza da mata wanda suke koyarwa a waɗannan ɓangare akwai sha'awa, kuma za ki ga cewa akwai mutane da ɗalibai ɗiki akwai wanda ya gama waɗanda suka gama digiri ɗin su sun zo suna akwai ilimin sana'a, akwai waɗanda suke son da secondary sun zo suna koyan ilimin sana'a, akwai wanda suke sun gama irin su polytechnic ko college of education haka, da sauransu ma sun zo suna ƙara yin ilimi na sana'a. So wannan shi ne dama abubuwan da ya kamata duk wanda ya je karanta humanities da ake faɗa. Gaskiya Aliko Dangote Center tana ɗaya daga cikin makaranta ta zamani tun da ma wato injinan nan da muke da su za ku gan sababbi ne kar kwanan nan ɗan satuka gaba ce da takwas aka fara aiki da su. So abu ne wanda yake zan ce ina kiran gwamnatocin Arewa su zo su gani da mutumi wannan wato ilimi na wannan fanni a cikin su na ilimin sana'a, saboda su kansu je jihohinsu don su fara irin wannan kuɗa bai kai fanni 20 ba, kuɗa fanni 5 ne su je su fara, kuɗa fanni 10 ne su yi 15 da sauransu ya tafi ya rike sau kaɗa. So wannan wani abu ne wanda zan ce zai canja mana rayuwa a Arewa da kuma ƙasa gaba ɗaya, kuma yaranmu ko ɗalibanmu za su samu abin yi kuma za su samu abin dogaro ba tare da suna tunanin cewa in sun gama makaranta yau ne za su yi ba. So wannan wani abu ne wanda yake in mai sanayin nan ce nan ba ta jawo banda Aliko Dangote Center ICT ba, wanda nan ma wani bangare ne da yan mutane kadan za ku ga cewa an gudu a nan jihar Kano a nan Audu Babban Secretariat, inda shi ma zai koyar da irin waɗannan ayyuka na sana'a na bangaren digital technology.
Na'am, to mun gode baba. Bari mu koma kan baba. A ganinki ya kike son a inganta tsarin ilimin Najeriya, musamman inda muke da sama da yara miliyan 10 da ba sa makaranta a yanzu sakamakon rikice-rikicen da ake yi da dai sauransu? Ya ke ga ganin za a inganta tsarin ilimi wajen shigar da duk yara da ba sa zuwa makaranta musamman arewacin Najeriya karatu ko da koyar sana'a ne.
So ni a shawara ta sai an koma baya an koma kan tebur an zauna an yi tunanin yaran nan an sake tsari ga dukkan wata ƙasa da take son ci gaba ya zama dole ta saka ilimi ya zama na daya akan priority din ci gaban rayuwar jama'a kuma ilimin nan ba kawai na irin wanda Bature yake cewa who is who ba ilimin ɗan talakawa ya zama yana ɗaya daga cikin abinda za a bada mu muhimmanci ni dai ina kira ga shugabannin mu na Najeriya wanda suke da nauyin ilimantar da mutanen mu kan kuma su kyale yara su rika ba su zai zamani ya canja da za a tilasta wa mutum tun daga secondary ko jami'a a ce kai ga abinda za kai ke ga abinda zaki a ba yara dama su sha'awa da kansu dan saboda duk abinda yaro yake so ya sa ra'ayin kansa shi yake sanyi to zai fi masa ya bada himma haka gaskiya ya kamata mu canja tsari akan yanda mu aka tayar da mu a yanzu rayuwar da mu aka yi mana ba za ta yi wa ƴaƴanmu na yanzu ba
masha Allah mun gode kaka umma a matsayinki na matashiya a Najeriya wani abu ɗaya kike ganin za a iya canja wajen bada ilimi ingantacce musamman a arewacin Najeriya
mataki dai da zan iya cewa ya kamata a fara dauka shine tun farko dai a fara involving yara da na university din da na ko ina dai practicals
wato ana koya musu a zahiri
ko a alkace ba wai wannan rubutu ai zahiri sosai abubuwan za su zama a cikin kansu yadda su kansu din suka je za su yi wannan abu sai kika abin ya fita tiya da kyau din za su fara building experience sun suna yara sa'an kuma ina son a rinka paying attention a mayar da hankali wurin duba lafiyar kwakwalwar dalibai wato mental health daga yara har manya kuma a dinga bin ra'ayin yara like in yaro na makaranta a bin ra'ayin shi a duba a gani menene yaro yake so yayi ba wai dole a ce yaro dole sai ya tafi makaranta ba a kuma dole in yaje makaranta ga abin da zai karanta a tambayi yaro a ce me kake so kai me kake da ra'ayin kai sannan sai ai support shi wannan abu sannan kuma a rinka paying attention to yara akwai yaro zaki ga tun yaro zaki rinka bada abubuwan da yake son yi ko kuma abubuwan da yake son shiga abubuwan zaki ga gane abin da in ya sa karfi a zai zama very successful instead of a je a tura yaro a ce dole sai kai medicine wataƙila inda lawyer maybe bakin shi ma zai ku karfi zai ku fighting yayi abin da ya kamata da passion amma iyaye sai su dole da medicine kamar a makarantu ma dai a Najeriya yanzu zaki ga especially secondary school zaki ga idan akwai abin da ake cewa art class da science class sai ga a ce wai in akai exam wai wanda suke da highest score wai sai akai science class wai wanda suke da wannan particular course sai akai su art class you know bai kamata haka ba da wanda yake da highest score da wanda yake da ya kamata ne a duba interest din mutum passion din mutum da shi ya kamata a bi a aika mutum ajin da ya dace da shi ba wai a ce dole sai ka je na gurin ba sannan kuma ya kamata a ƙara a nuna mai matasa cewa aikin gwamnati ba shi bane komai da komai zaka iya wayannan vocational skills kuma sun zaka zama very successful amma irin wannan zai abin da ake renawa ne da kana karami kace ni zan je makaranta in koyi drawing cewa za a yi ba za a yadda ba dan gani a ce wannan ba zai isa ya sa kai suna ba amma zaki koyi ne a kuma ne ba inda ba a ga yacce su yawwa kamar su poetry din ne ki duba irin poetry din nan sama akwai wata kasar alhan islam a Najeriya yanzu ba inda ba ta shiga kuma poetry din shi ya kai ta wannan so what poetry shi ya kai ta dukkan shi ya kamata a karfafa gaskiya
yawa mun gode amma to gashi kai ma kana kokarin dawo da ilimin da ka koya na sana'o'i a can turai gida a yanzu kai kake ganin za a iya inganta tsarin koyar da sana'a
gaskiya akwai wani abu da nake saurara inda kowa yake fara akwai wani abu da ake cewa apprenticeship anan turai
koya a aikace kenan
yawa inda za kake koyan abu kana karatun shi amma kuma ana biyan ka wasu kuɗin da ba kin ga wannan wani abu ne wanda ba lallai sai wai department din gwamnati kadai za su yi su taimaka wa matasa da
fannin gwamnati
apprenticeship yawa to kin ga ya kamata a ce akwai private companies wanda idan gwamnati suka hada kai za su yi su yi wannan you know scheme din na apprenticeship wanda yaro kana zuwa wurin aiki amma kuma maybe a rana daya kana koyan theory na wannan aikin shi ma wannan ci gaba ne din na kasa kaman abin da yasa na san cewa wannan abin za mu iya mu implement din sa a Najeriya tunda Najeriya nan wani zubin rashin resources ko kuma irin a kawo ideas din wanda kuma kaga cewa ba wai dan amfanin kanka bai take yin abin da kake so kai ba saboda gobe ne ko yaran ka ko jikokin ka za su zo su ci amfanin sa to wannan tsari da muka yi shine mentoring wanda a yau idan yaran da suke za su koyi wa wannan sana'an za mu samu wasu kuma magabata wayanda su sun dade ko suna yin business haka sun zama successful a cikin business din sai mu ce ga mata zama lalle yauwa kuma bai zama lalle a ce wai su ma sana'an takalma suka yi har suka samu kansu a inda suke ba sai ya zama wannan sana'an suka koya har suka samu kansu a inda suke amma abinda zamu yi shine ya zama to su kuma suna ba wa wayannan matasan
karfin gwiwa
ko irin suna duba su ko yauwa karfin gwiwa suna motivated din su irin hawani ga abin da ya kamata kai in kana so kai kaza su kuma yaran su san cewa idan ina so na yi wani abu wanda ran san yaya zan yi ba ko kuma iyaye na ba su da ilimi akai akwai wani wanda ya riga yayi irin wannan rayuwa shi ma ya san halin da yake ciki yanzu ya san abubuwan da yake za su yi ne mai shawara a wurin sa to kin ga idan muna da irin wannan dai ana so matasa su ce su yi aiki amma in baka da irin guidance wanda zai dora ka akan hanya kin ga in nesa sai kiga yaro ya zo ya tsaya wuri da yaran sa ina ya kamata ya fuskanta ko gaba ko baya sai sa mentoring yana cikin daya daga abubuwan da ya kamata a ce irin ana emphasizing a Nigeria saboda idan kika duba a irin al'adunmu na arewa da wuya kiga ko yaro ya zauna a cikin manya sai a ce a yara ku zauna a can irin manya ku sai kai su dai su yi magana su ne amma kinga ana da iyan turai sai kiga ana kawo irin youth a cikin abubuwan da suke yi irin saboda sun san kowa 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 zai iya kawo experience din sa saboda haka da haka zaki ga kasa ta ci gaba ba wai ko kawai manya ke shawaran su ba an bar yara amma ana irin wayannan abubuwan ana kawo irin matasa kuma kamar yadda ina jin ko Umahani take fada cewa a bari yara su zabe abin da suke so ba sai lalle wai sai ka je university ba kila wani yari yana sana'a ya zama dan sanda ne ba wai zaka zo ka ce ah sana'a dan sanda ɗan sanda da suke kaza kaza ya bi abin da shi yake so yayi kamar anan wani zaki ga yaro Bature ya tashi ya ce sai security yake so yayi kuma ba sai ya je jami'a ko ya je wani ko wani training ne zai yi vocational exam certificate sa ya je aikin security sa akwai irin digital skills wanda a Najeriya yanzu yawanci kowa wanda suke da hali yadda matasan da duk wani phone da ya fito zaki ga yaro ya ce wannan phone din nake so wannan phone din nake so amma watakila abin da suke yi da wannan phone din bai fi a dauki hoto a yi Instagram irin social media amma in kika tambaye su ka san cewa wannan iPhone din naka zaka iya kai scanning din document da shi ka tura wani ta email ko wani app ko kuma zaka iya kai capturing din labarai akai inda kuma zai yi kyau kamar wanda babban camera akai ba su sani ba to kinga irin wannan skills ne wanda ko ni kaina a yau ina freelance wanda zan yana capturing din events kuma a biya ne ta bangaren gwamnati cewa ga abin da ne kuma duk da phone ne duk irin wayannan abubuwan na zamani shi ne mai mu taimakawa society umu in terms of digital technology
wanda
wannan abin sun zo kuma kwararru saboda ba zai yi a ce ka zo zaka koya wa yaro abin da bai da ra'ayi ba sai ka duba ga me ra'ayin matasa me suke so su yi sai a neman musu sana'a a cikin wannan abubuwan da suke so su yi kamar in baki misali yanzu wani zubin na kan je kamar irin Instagram aka live na hira da mutum duk wani abu wanda tunani ne wani ya bani shawara ya ce idan kai fa za a biya ka ina yin guda daya wasu suka ce wasu kamfani suka ce in ka ci gaba da yin wannan abin tun da kana irin wayewa da mutane hankali ne kana ba su karfi gwiwa samu biya ka to kin ga dai irin wannan abin abu ne wanda in aka wasu matasa ba su san za ka yi kai abu irin haka a rinka biyan ka ba saboda tunanin su bai je nan ba kuma ba wanda irin ka ba su wannan shawara to akwai abubuwa da yawa makamancin haka wanda za a iya taimaka wa matasan Najeriya amma wani zubin sai an zo an haɗa kai an zauna an duba me matasa suka saboda a yau zan iya zauna ana in ce ga abin da ce matasan da suke yi a matsayina wanda ya zauna a Turai ko ina da wasu ilimin amma kuma ka je ka samu matasan za su sai su ce ba su abin da suke so su yi ba kenan kin ga dole a ce duk abin da za a yi a Najeriya yau ka yi magana ka yi irin abin da ake kira focus group consultation da wanda suke so su yi wa
eh ka fara magana da
shi yauwa
ka fahimci me suke bukata
me suke bukata yau sannan a zo a ce to ga program nan ta ai
har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe.
Babu ta yi magana akan batun sauya tunanin mutane. Ko ya kike ganin za a sauya tunanin matasan arewacin Najeriya ko al'umma arewacin Najeriya akan cewa in kuma ya samu aikin ya aiki yadda ya kamata dan shi ma ya kai ga matakan da yake son ya kai a nan gaba.
Kin tabo inda yake man kaikayi dama. Ai duk wani shiri da al'umma za ta yi ta yi kirara ko ta dora akan abinda take na alheriya cikin kuma kan tebur ba laifin yaran mu bane ba da ba sa son yin ayyuka irin na karfi ko na sa kai dan neman ci gaban rayuwa shi yaro dama idan an haife shi yanda science ya nuna mana ai a gurin babba yake koyan komai to dole ne mu koma mu canja tunanin da ra'ayin yaran mu akan tafarkin da muka dora su tun asali yanzu kan ba shakka yaran Hausawa wasun su da yawa ba za su je su aikin da yaran ƴan kudu saboda yanda muka tarbiyyantar da yaran mu ba kawai da baki bane laifin mu ne har da misali haka muke rayuwa yau kowa shi office to gata nan yanzu mun zo mun samu gashi nan iri-iri illar irin wannan abu ya sa mana yaran mu a yanzu su ne ba su da aiki saboda population da yawa babu yanda za a ce kowa aikin office kowa aikin gwamnati zai to an riga an tayar da su akan wannan akida kuma I'm sorry to say lalaci ne saboda haka dole mu fadakar a tashi tsaye ai public announcement service announcement a rinka fadakar da yara akan cewa wannan kiyuyar ba za ta yiwu ba kuma more than fadakarwa ai supporting din su a ba su tallafi abinda shugabannin mu ya kamata su yi kenan da kuma iyayen su a gida su fadakar da su kamar yanda dan uwa Ahmad yayi magana cewa a yanzu gashi nan sana'a fa kaman a fuska take zuwa tana ce maka gani gani daukanni daukanni wayoyin nan zamani inda suna da wayan su sarrafa su za su iya samu kuɗi da su to amma abun fa tun asali a tunani yake so yaran mu kam dole sai an samu wata manufa da za a iya canja tunanin su amma na tabbata professor zai iya ƙara haske akan wannan saboda gaskiya layin sa ne fiye da ni
na'am to baba muna jin ka zaka iya dorawa inda ta tsaya
eh kware da gaskiya duk abin ta faɗa haka ne kuma idan muke la'akari da talibai misali kenan karsashen waje za ki ga cewa da hila da rarrashi da kuma toshiyar baki za ki ga cewa sukan dauki waɗannan bangare na sana'a wato ko a yanzu kamar yadda muka bayani cewa yaran mu gaskiya ba sa sha'awar su je su yi aikin walda ko aikin kada ko aikin jinto ko wannan ya samu asali ne kamar yadda ke bayani tun daga baya can da farko kowa yana son zai sa babbar riga ya sha abula ake cewa zai zauna ranke da ke korin kiste to wannan lokaci da wuce idan muka duba turai gaba ɗaya da America ku duba irin gine-ginen da suke kawai ku duba kan titi irin waɗannan ring roads da waye waye suke gina waɗannan to wanda suke da aikin sana'a ba lallai wanda ya kamar daga cikin Wilson su ka faɗa wanda suke da degree ba wanda suke da certification na misali gini ko construction building technology da sauran irin waɗannan ko architect wanda suke zana da sauran su kawo da kan hanya mun zo mun sake ladin malam kawai mun ci bada nuna wa ƴaƴan mu da jikokin mu cewa fa wannan hanya da sani ta baya ta wuce ba ta aiki kuma ai ba za ta aiki ba yanzu ga hanya da ga yadda za mu ke kashi ki siyo abin na zamani wanda ake yin kashi ki kawo shi dai da ya yi kashi da komai da komai a wani shi makaranta ki ba shi ko da sati shida ne ko takwas ki ringa biyan sa wani dan gawun sa zai ringa cewa lai saboda barin aikin sa da zai zamani yana da wani abu da zai wannan wani abu ne zai ci daɗi in aka dawo da shi kamar yadda ke magana a nan a rikon dan waje a ce ne koyi koyi gyaran kwamfuta idan yana dan kantin sa ya kawo shi aiki to wannan lokacin zai dauke masa na ko dauke masa na kara wannan dan sai zai taimaka kuma da shi kuma zai dan rage gargadar rayuwa sai yau da kudin sai cewa a ko wannan ne na shi ko wannan sai ya zanta abinci da sauran su kike ni kai da cewa sai an dan samu dan mu yan kuɗi da za a ringa bawa dalibai kamar abin da shi kamar internship
na'am
misali in addition to a zo wannan ba shi dan allowance din sa sai da safi da tafi ci gaba da sana'a sa ko kuma yayi da safi da zo da yamma a makaranta to idan za mu fito da irin waɗannan programs kamar yadda muke da muka fara yanzu a jihar Kano to gaskiya da yawa za mu canja ra'ayin yara to wanda ne za su ga cewa ai makaranta ne ke zo kuma ana biya so sannan kuma in na gama a ce akwai wani dan matashiya da za a yi man za a bani dan muzuki da zan je mu bude dan shago na gwamnati taimaka da kuma private masa to wannan gaskiya zai canja ra'ayin yaran mu da yawa kuma fitar daga wannan matsayi da muke ciki amma idan muka ci gaba da yadda muke a yanzu yau to gaskiya ba inda zamu je amma kamar yadda nace gaskiya da laifin yaran mu da kuma laifin shugabannin mu na can baya amma yanzu canji ya zo su kan yaran mu suna ganin gaskiya yanzu da haka wannan mana abu ne wanda gaba ɗaya zamu rungume shi gwamnati ta agaza masali su agaza ya zama ne duk waɗannan kamar mai walda ko kuma mai libaci ya zama ne mun canja musu ra'ayin cewa mun muna ce maka musu yace kamata ko ba sa dozin dan abin da suke su samu ko gaskiya zan ci ga abin ya ya ta kwaito tar kamar yadda nake hawa
na'am to mun gode baba idan aka kirkiro da wani abu na ci gaba aka zo wajen aiwatarwa yadda ya kamata da bin diddigi a kawo sauyi ba a yi shin wannan tsarin ilimi da kai magana tun farko akwai yadda kake ganin za a iya bi a tabbatar da cewa ana bin diddigin abubuwan da ya kamata a yi a fannin aiwatarwa
gaskiya wato abu dai ne ko ci ne ko zai ci kuma a ku zan ce za su gyara mana wannan al'amari na farko gaskiya muna da zan ce kamfar zan ce maintenance na rayuwar mu ta yau da kullum kamar kanki titi da sami construction engineer ko construction technology ko wanda ya yi din titi da sauransu zaki ga akasari titinan nan namu da ake yi gaskiya ana yin su ba yake kamata ba kuma wanda suke da alhakin duba wannan gini daga tun farko ya samu kyakkyawan hasashi da furinci da ke cewa foundation sai kiga wannan transaction gaskiya ba yi shi yake kamata ba saboda haka ba zai karku ba da an yi cikin shi ko da shi sai kiga nan ya fara molewa sai kiga nan rami ya fara fitowa da sauransu cikin nan farko akwai almandana a wannan aiki da aka yi wanda yake da aiki zo ya yi ya tabbatar cewa wannan abu yayi wataƙila bai aikin sa daidai ba da sauransu ko kuma in ma yayi sai mu dauka mu a nan Afirka komai muka an yi shi kidan jinjin idan misali muka duba kasashen da suka ci gaba za ku ga cewa wato duk wani abu da za a yi gini ne da za a zauna kici ne da za a yi za ku ga cewa akwai shekarun da ake bashi wannan ginin idan har ya zama na wannan ginin ko kuma wannan kici ko kuma wannan abin da ake gina ya zama na kafin a ce a dauka shi an bashi shekara biyar a cikin shekara biyu ya fara lalacewa to wancan za a kira ku ce ga garanti da kawai amma ga abin da ake ci saboda haka za ki ga cewa wannan mutumin dole ya gyara wannan aiki da yayi ko kuma a'a a ci shi mata rasa nan har ila yau kuma yazo ya gyara dole ko kuma nan gaba ba zai kuma samu dama a kuma bashi irin wannan ba to idan za mu dawo irin wannan hanyar da cewa muna da kwararrun mutane wanda gaskiya suka san aiki ba ce kana yi ka ba to wannan shi zai fara canja mana al'amura idan ni makini ne na iya jin nan gada to a ba ni contract na gada kuma in na yi in ba ce ba na yadda zan biya har season ko ban jaddar season ko farko har na kashi ko kuma in na ce wannan gada za ta shekara goma idan a cikin shekara uku ta fara fallewa a zo a same ni to idan muka fara irin wannan to gaskiya za mu ci gaba kuma har ila yau idan mun yi abu mu je na ganin barin sabbin cewa wato shi ke nan mai har rayuwa ta kai a ban shakkar ko me kula na ko ina so ku cewa to duk lokacin da ku ku ce ya kamata a ce muna da sigara sai a bar abu ya riga ya lalace gaba ɗaya ko kuma da kashi ya zo ya zama na gyaran ma ba zai yi ba sai ki ga sai an saki gaba ɗaya to culture of maintenance gaskiya wato muna da aiki a gaba kuma wannan wani abu ne wanda yake ganin ya kamata shugabannin mu nan gaba a gyara kuma yaran mu wanda suke shiga yanzu makarantun su iya sana'a ya kamata a koya musu irin waɗannan abubuwa tun nan gaba ku fita da irin waɗannan matsayi da muke ciki
na'am
to an dora akan tambayar ki da ra'ayina da experience abinda isa akasarin abubuwan mu ba sa dorewa saboda in kika kalli sha'anin Najeriya a yanzu aiki da ake dauka a shu a mika wa shugaba ba lalle wanda ya cancanta ake bawo ba lalle wanda yake da ilimin abun ake bawo ba kawai favor ake so idan kamar yanzu za a dauki aiki a ce Umma Hani likita ce tana da tsarin aiki da ta iya a kasar waje tana da abubuwan ta gashi nan akan harkar health sai kawai a dauka dan ni ce na fita suna sai a bani ni kuma ilimi na annan bangaren abubuwan yara ne koda na fara zan samu rikicin karasawa to akasari inda za a dauki wanda kamar yanda na ce daga farko ne a kyale yara su zabi abinda suke sha'awa su zama a rayuwa kada a zo a yi influencing din su dan baban ka likita ne sai ka yi likita haka zalika in aiki ne na fi sabilillahi za a yi a dauko wanda ya cancanta a dora to zaki ga dama mutum ya kware akan aikin sa ba kawai abinda ake so yayi zai yi ba har ci gaba da duk wani karuwa zaki ga mutum ya kawo kuma zai zama na cewa ya janyo mutane da suke da tunani irin nasa na ci gaban abin nan an ci gaba amma aka dora mutum a tafarkin abin da ba shi da sani ba shi da experience ko mun fa abin sa abin zai iya cije mishi ba zai iya ci gaba to akwai girman kai na dan adam mutum ba zuwa zai bai ce fa ni ban iya ba na kasa to sai kiga daga nan komai ya ruguje
to mun gode wani abu daya kuke ganin za a iya yi wajen farfado da fannin ilimi na koyar sana'a a Najeriya musamman a arewacin kasar
a gurbije kamar yanda professor ya riga ya yi magana yace irin changing mindset din mutum ba zai yi a cewa wanda yake jin yunwa zo ka rinka zuwa wuri kaza kana koyan abu kaza ba tare da kana bashi wani abu ba replacement kenan ni da abu daya da za a iya yi shine duk wani sana'a in za mu encourage din matasa su je su koyi wani abu ya kamata a ce an dauke musu kudin mota da kudin abinci saboda idan zaka ba mutum wannan kana canza masa mindset din sa ne kin ga shi ma ba tare da ma ka rinka kaya masa kullun cewa sai kai kaza ya san inda bai da kudin cin abinci yanzu ko yana samun kudin cin abinci da kudin mota ne kuma zai hana shi yin koyon sana'a wanda ya san annan gaba za ta iya ta zama wani abu a gare shi sannan kuma a kawo wa'anda sun yi irin wa'annan sana'an sun zama successful a duniya so kuma su yi musu magana so ni a ra'ayina ina ji idan muka fara irin wa'annan abubuwan kananan daga cikin anguwa irin kana cewa yara ku je ku koyi abu kaza za mu biya muku kudin motsin ku da kudin cin abincin ku za a fara samun canji a Najeriya sosai ba kadan ba
mun gode kwaya da gaske
umma san ce a makarantu especially da kinga komai da foundation da primary da secondary school ne
wato tushe
so da organize ga irin seminars da talk show din da za a rinka musu magana akan muhimmancin wa'annan abubuwan su vocational skills din da abubuwa sannan kuma a rinka organize musu workshops sannan kuma a rinka nuna musu cewa duka suna da muhimmanci kace zakai professional course din da muhimmanci in kace zakai vocational skills din duka suna da muhimmanci saboda ya dinga building interest a tare da daliban suka kai lokacin da za su decide me za su kinga at least za a fara samun more people suna zama willing su dinga yin wa'annan courses din
ko wato wannan ilimin ne a gina ya zama da wani ya kamata jawo iyalan mu da ayyukan mu da cikin mu kin kuma yi ban kwan da shi you know in ba shi wannan ilimin sa sana ya zama na cewa yanzu shi gwamnati suka a gaba kuma shi yake fata ai kyakkyawan wato plan daga nan zuwa shekara 10 zuwa 15 to wani dalibi wanda ya gama secondary school wanda bi misali ya ce bi ci gaba da tafiya a zuwa wata makaranta gaba da secondary ba ya zama na da mu iya bashi wannan ilimi na kamar a ce akwai a masa na sati takwas ko kuma wata tara you know wanda zai je koyi wani fanni da nan in ya fito ya zama na ba wani kawai cikin akwai a masa ilimin ba ko ya zai yi ciki ka wannan ya amfani da wannan ilimin ya kamata gwamnati ta wayo a susan ta ta waye dan wani abu wanda za a bashi je sai je zama ne inda zai ka fuskancin sa
kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma abokiyar aiki na Daktan gabatarwa Sahra Aminu Fage sai kuma Daniel Brown daidaita ta mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayan sa ni ce Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a kasance lafiya